gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kubaniya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hadiza Kyari
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Ku jama'a, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma 18 ga watan Oktoba na shekarar 2022 zamu magana ne akan yadda cin zarafi ke kawo tabarbarewar tarbiyyar yara.
Haka yake masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
Cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashin Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu.
Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashin Hausa wato Binta Ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana.
Sai barkanmu da sake sadarwa a cikin zauren na yau da gobe. A zauren nama yau za mu tattauna ne akan matsalar cin zarafin iyali wanda ke janyo tabarbarewar tarbiyyar yara. Cikin zauren namu muna tare ne da Amina mai gari Uba, Ismail Zakari da kuma Khadija Sa'ad Muhammad, wanda za mu tattauna akan waɗannan illoli da abin yake iya janyowa ga tarbiyyar yaran gida. Akasarin maza waɗanda suke iya cin zarafin matansu ko kuma matan masu cin zarafin maza, tunda akwai inda ake samun haka, za ka ga ba sa tantance inda za su yi irin waɗannan aika-aika nasu. Yana iya yiwuwa su yi a gaban ya a gaban manya, a gaban dukkan mutanen gari ma ba tare da sun ji dan a cikin zuciyarsu ba. To amma akwai abubuwan da ke iya janyowa daga baya yaran ko dai su dauki mataki ko su tunzura ko kuma su dauki irin wannan dabi'u su ma su je suna yi masauran al'umma a cikin gari. To yau za mu yi magana ne bisa ga irin abubuwan da muke ganin yana bulluwa wanda ake ta yada su a kafafen sada zumunta, inda yara sukan dauki mataki idan har babansu ya takura wa mahaifiyarsu, wanda a yawancin lokuta an fi samun haka, wato mazan su takurawa iyalansu mata. Akwai wanda uba ne ya takurawa uwa, san kullun sai ya dirma mata duka, kullun dai ya mai da ita kaman jakan duka irin dandambe. An yi magana an sa baki, manya sun shiga, amma dai har yanzu bai daina ba. Ta kai ga yaran ma ya nuna bacin ransa a kai, amma duk da haka uban bai lura da cewa dan ya kawo karfi ba, har sai da dan ya dauki wani mataki wanda za a iya cewa abu ne mara dadin ji. Dan ya dauki matakin zuwa gidan mahaifiyar baban nasa, wato kakarsa, inda shi da abokansa suka zame mahaifiyar ciki da bai domin ya kai sako ga babansa cewa shi ma fa ya damu da uwarsa. Bayan ma da uban ma ya zo yi magana ya ce, a'a yaya haka, uwa ta fa kada kai ce kwarai, ni ma uwa ta kake duka. To abu ya kubaci dan gaskiya an taba tarbiyya a daidai wannan lokacin. Ismail, zan fara da kai ne fa, saboda ku ne maza inda ake ganin ku ne abin ya fi shafa haka, dan da wuya a ce ga mace mai kira wannan miji, kafin a ce mace sai an ce namiji kaman 10 zuwa sama. Ya kake ganin shi irin wannan halayya yake janyowa ga wurin tabarbarewar tarbiyyar yara musamman matasa?
A muka duba za mu ga cewa a wannan zamanin abin ya yi yawa, ya kai inda ke samun mazaji suna yawan dukan mata ne. Kuma wannan matsala ya ta'allaka ne da wasu abubuwa da ke faruwa a rayuwa. Na farko dai akwai talauci, na biyu kuma rashin haƙuri ya ƙaru, saboda mun samu mata yanzu mafi yawanci suka kwatanta rayuwarsu da ɗan uwan su mata a wani gida a wasu gidaje wanda ke kawo rashin haƙuri kuma yake kawo abin da ake cewa wato confrontation ko a ce neman tuhumar namiji cewa me yasa ba kai kaza ba ko me yasa wane ya kaza ko me yasa kuke wurin aiki ɗaya shi yana iya kaza kai ba ka iya kaza kuma na uku shine matsalar shaye-shaye idan gaskiyar magana shine mafi yawanci mata da maza ana shaye-shaye ba tare da ma an yadda ana shaye-shaye ba da ina ganin ko wata ɗaya ba ba mun samu wani matsala a inda na san cewa ita matar ta ɗauko wuka shi kuma mijin yake tun da kin ɗauko wuka shi ko sai shiga ɗaki ya ɗauko wata a ƙarshe dai auren nan ya haro
kare jini birji ne
duk amma to in aka bincika aka yi aka dawo wannan matsalar zaki aka gane cewa ai dukkan zama suna shaye-shaye so ya aka yi ya suke shaye-shaye ko suke zo da gida daya ba a sani ba an sani wannan ba Allah wa alam amma an gane cewa wannan babban matsalar shi ne shaye-shaye shi kuma shaye-shaye wani abu ne wanda indai kwaya kake shi Allah ya duk ranan da ya motsa yawa duk ne duka sai kai hauka musamman aka bada maka wani abu da bai dace ba sai daga haƙurin kai a gaba wannan shi ne matsalolin da muke fama ita wannan dabi'a ga tarbiyyar yara mummunan dabi'a ne na farko dai a cikin biyu ne a yi sanyi ɗaya ko yaro ya koyi dukan mata daga wurin ubanshi ko kuma ɗa ya rama ubanshi
subhanallah
ko wanne aka samu kuma ya yi sabida ba a tsammani ɗa yadda ke kuwa a tsammani ɗaya ya koyi dukan mata
ya ɗauki mugun hali
mugun halin mata so amma sabida al'amarin da ake yi yanzu ana kallo ana gani yau da gobe har na iya ɗaukar ɗaya so wannan abu ne wanda al'umma dole a zo a ta ja ma yara hankali a ta ja ma iyaye hankali a kan illar wannan matsala.
Hajjia Amina Ismail ya ce kuku cin zaramaza yayin da kuku ne yawan ƙorafi da kuma ɗaukan wani su ɗabi'u wanda ba a san dai a mutanen mu da shi ba wato na shaye-shaye da sauransu to ko ma dai menene dai ya kamata a ce ana yi ana duba yaran da ake raina a kuma san cewa haƙin tarbiyyar a kan hannun ku yake me yake gani yake sawa namiji ya kalli mace a gaban ƴaƴan da ta haifa ko su nawa ne ko mun girman su ko mun shekarun su yayi mata abin da ya ga dama kuma ba tare da yayi la'akari da cewa tarbiyyar da yake koyarwa kenan da yaran za su iya dauka ba
to kamar yanda ya faɗa wani lokaci shanen shaye-shayen maza iya sa a ciki wani lokaci kuma shi wannan mai dukan mace mai biya ta shi familin da ya ga dukan mace ba wani abu ba
to shi ma kenan ya gada
zai iya faru haka don za a daka kuma ba abin da zai faru a zage ki ke banza ki wace ce kuma wani lokaci a gaban yara zaki sai ki ga ya fara ta da yaro ne yana ganin ta zan iya da ke mace ma ba abin da ya
kuma ba inda za ta je
ba inda za ta je ko ta gudu gidan iyayenta ma wani lokaci za a abin da dinta na san akwai mata suna da nasu matsala su ma don mace za ki ga miji ya faɗa da yakin faɗi goma ya faɗa abin da bai kai na faɗa ba kin ta da shi ya abin wani lokaci kuma ki ɗauki su matsalolin ku a gida ki faɗa wa wannan ma makwabta ki faɗa ma su family ki da sauransu so irin waɗannan abubuwan shawaran da za ki samu daga waje ma zai iya contributing ya kawo miki matsalar da za ki iya ki gaya ma mijinki maganar da bai dace ba to miji kuma in ya ji haushi ga halayen da ake ciki yanzu ya ɗau zafi da sauransu ya dawo gida ya mawuki kwantar mishi da hankali kin fara ɓata mishi rai kin gani in wanda ya san cewa kin yana ganin ana dukan nan ba wani abu ba abin da zai yi kenan
to kina ganin kenan ba laifi ne na mace da ke mace
laifi ne sosai shi yasa ya kamata mu strengthening abin nan laws din mu akan irin wayannan abubuwa
wato doka dai a tabbatar da an karfafa shi cewa za a iya daukan mataki ga rabin da yake
nuna mijin da ya duke don akwai na yi ina da makwabciya wanda mijin da shi ba abin da yake mata sai duka shi ya riga ya saba har da na har na doki waya na kira mahaifiyar na tambaye na ce kina da don kullum za ta zo mun da complaint zan ce kina da mahaifiya suna nan raye da mahaifinki sai ta ce mun ki suna zan ce to gaskiya wannan issue sai kun je daga root za ku je ku solve wannan issue sun san yana dukan ki ta ce eh sun sani na shi to ki je ki ga yaransu in akwai yanda za a yi a family sai a zanna a tattauna a ga dan zai canza in ba zai canza ba kuma a sanne. So har ya kai ga haka wata ranar ya mata duka har 11 dare ya fito da ita waje mata duka. Wani ne makwabci kuma ya taimaka ya dauke ta kanta gidan mahaifinta. The last one da nace ni ko sun sake a kofar daki na ba abin da zan yi na gashi don har mun tafi gidan su. Muka ji muka samu mahaifiyarta aka yi magana mahaifiyarta ce to ba za ta koma ba bare a je kotu kawai a je a karɓo mata inci suka je kotu yanzu an bashi lasoro yanzu tun da zai suka abin nan din na ga abin ya yi sauki. So iyaye
da za a ɗauki mataki
yauwa an za a ɗauki mataki
ba zai dana yin tsauri ba
yauwa za ki ga dole za a rage yin abubuwa amma in yayi na ta bar gida ta je gida ka kore ta ka ce ki koma nan ne dai dole za ki zana da sauransu ba a bi rutunan abun ba. To gaskiya society zai zama wani iri yara kuma suna tashi suna gani bai kamata ba yara za su yi retaliation su ma wata rana.
Yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Kaji cikin ji abin da abokan tattauna suka fada kan shi wannan matsalar na dukan iyali wanda yake iya janyo wata barbarewar tarbiyya inda kin ga ga misali inda aka bada na cewa yaran suna iya daukan fansawa wasu ta kowane hali ko wani lokacin ma uban ake iya kirba. Dan naki mahanganya abin yake.
Ato alhamdulillah kamar yanda suka faɗa duka abun biyu ne idan aka ce ana samun rashin fahimta tsakanin miji da mata har ana samun rigima na duke-duke dole akwai abin da yake jawo duka imma dai kamar yanda ita Hajji Amina ta faɗa kila matan tana da baki ya faɗi magana ɗaya ta faɗi 10 ko ta faɗi 20 wani ma zai kokari yayi warning din matan za ta nuna cewa na faɗa wata ta ma kira iyayen shi ta yi zazzagin da dole zai sa mutum ya fusata ya ji zai iya kai duka akwai matan da su suke wannan so wannan na farko kenan akwai wanda ita matan take ja na biyu kuma akwai wanda shi kuma namiji dama can kila ya gada yana gani ana a gidan su ko a gidan kakanninsu ko kuma yana ganin ana ma wasu dan su ma maza suna da abokai da suke ba su labari wani ba wai yana yi bane ba kuma baban shi na yi bane amma aboki ya bashi labari ni in mata na ta min laifi dukanta nake yi kuma ba abin da ake to shi ma sai ya nuna bari ya koya saboda haka ko tai laifi ko ba tai ba zai kirkiro abin da zai fake da shi domin ya samu
wato zai gada kenan
kwarai da gaskiya akwai waɗanda suke yin haka dan ko ne akwai wanda na sani wanda ke dukan matan wanda da tun farkon zaman su ba haka suke zama ba daga baya yake kira sai da yara suka ma fara yara wurin hudu sun girma kawai in sun dawo makaranta sai a tarar an rufe kofa ana dukan mama yana yi makota duk saboda gidan da suke ma gida ne na compound da ake cewa makota ne cikin gida daya an hana yake wata rana da Allah ya ba matan sa ashe ta fishi ma karfi shi bai sani ba da ta samu ya rufe kofa ya samu kulli aljihu shi ko ta daga shi sama ta mai duka ta hauruwan cikin shi ta mai tana dukan shi tana ihu magota suna a yi hakuri yanda aka saba an dauka ita a cikin kan shi yace wallahi yau ita take tana dukan shi tana kuka ana cewa kai hakuri kai yace wallahi take buguna da kyar aka bude kofa to tun daga ranar bata bai kara dukanta ba to kuma wannan ina amfani da shi wurin gaya ma maza su kiyaye dukan mace karfi baka ganewa sai fada ya hada ka da
mutum biyayya ne
biyayya ne kike yi akwai mata masu karfi Ismail saboda idan maza ba su kiyaye ba dan idan mace bata san cewa da kai da ita waye fa karfi ba randa ka zo dukanta ta kasa daurewa ta gane ta fi ka karfi to yanzu kuma kai ne zaka riga shigowa da sanda saboda in baka tsaci kakken ce fa ne ba jikinka zai gaya maka kwarai da gaske sai kuma idan muka dawo bangaren tarbiyya ko da namiji ne yamma mace duka ko mace ta duki namiji duka babu tarbiyya mai kyau a nan wurin saboda yaro abin da yake gani shi zai yi wani lokaci ba ma su ma'auratan ba kamar wannan misalin da na bada ai a gida akwai makota kai baka dukan matanka ba kuna mutunta junanku kuna ba ƴaƴanku tarbiyya da ya kamata to sai zama makotan hakkiyawa kamar gidan gano ko gidan haya irin na bari ga daki ku kuna kokarinku can dakin kullun dambe da miji da mata kamar karnuka to yaro dama ba wurinka kada yake koyan tarbiyya ba da wa'inda ke zagaye ko ku ba ku yi wata ran yana gani a can kuma zai iya kwafan na can yaje ya gwada a wani wuri ko yaje wani wuri ya bada labari so shi yasa yake da muhimmanci ya zama ko da ma kamar su mutane ma gida zaka kama wurin zama ka gane su waye makotanka saboda kakka je ka gurbata tarbiyyar yaranka da makota da basu samu tarbiyya ba kuma su ma su sani in suka lalata tarbiyyar wani Allah zai kama su saboda kai kana kokari akan naka su kuma suna abubuwan da babu da'a a ciki za a yaro zai iya kwafa kuma su ne sila so ya kamata ya iya ma'aurata dai duka su gane doke bai dace ba aure ana yi ne saboda so da kauna da zaman lafiya in ka gaji da mace akan ka zo ka ringa kilanta kawai ka ce mata ka gaji ka sallame ta tafi gida ta sai ta samu wani da ke son ta ya aure ta amma babu soyayya a duka wasu suna cewa idi yana cikin soyayya amma ni dai a dai iya karanta da ni har yanzu ban fahimci inda soyayya yake a cikin duka
gaskiya din da Laila da Laila
wani ba doke suke yi ba
wanda zai guje ma duk wani abu da zai kawo musu faya mata suna da tsaurin ido wani lokaci abubu idan ba ka hada da addu'a ba kuma kana da fahimta yadda zaka guje ma duka da sai kai duka ba dan daga zuciya daga fushi ya zo sai shi da haka rayuwa yake so wani lokaci mace za ta kalle ka wata kila kai ne miji ka fita ne ka sha wahala ka yi gayo da gida da kuya kana mutum daya ka zo ka bayar kuma kai kana ganin ma kamata a yaba maka ba amma
gwarzon shekara
sai ita amma ba ta san wannan ba sai ka zo ka bayar tun Allah ya da bayan an zo cin abincin nan sai an maka gobe sai an tuna maka ba ce barin da ka bayar ne bai isa ba ko kuma ma bai ai yau ba ba na ma
wani lokaci ma idan ta yi shukwa naira 50 bayan ta mana 1000 sai ta nuna cewa yana cikin
naira 50
za ka biya
za ka yi ba bayan ma baka yadda za ka biya to fa sai ta tura maka shi a fuskarka so wani lokaci sai ka ga maza da suke da dabara wani sai dina ba ta ansa da ya yi shi ke sai kyale ta yi ta maka ko ta shi ba ta wuskarka saboda idan baka kai zuciyarka ne ta ba su mata haka suke yawanci so sai ka yi haƙuri sai ka jure kuma kai ake tsammani dama ka fara wasu amma mata iyayenmu tsaurin bakin nan a daji
to Ismail an ce kuma maza mutanen mu kuma bari mu koma ga maganar tarbiyyar yanzu a matsayinka na uba ko kuma kila makocin wanda abin ya faru ya kake hangen rayuwar yaran da aka tura musu wannan ra'ayin na kayan da rayuwa take.
To, wannan kamar yadda dai ya fara faɗa ne kuma kamar yadda abokan zamana suka faɗa. Maganan gaskiya shi ko ka samu yaran da ya kasance yana rama ma uwar shi duka. To, in kai wa zaka bibi yaran nan sai ka samu yaran nan na duka mata a waje. Saboda wato shi duk abin da kake gani musamman harka na tarbiyya, tarbiyya ya fi amfani da gani. Shi yasa yaran mu sun fuffa fa'idar tuwa da kallo. Ba za ka san san da yaranka abin da yake kallo a TV yake ba sai ran da kaga yayi. Kai za ka cewa fa karka yi kaza, in kai kaza za ka ga kaman yana ji, eh yana ji. To amma fa bai zama a kwalwar shi.
Saboda aikin abin da
yake yi. Yawwa, ya fi kallon amalin da ake yi wanda ake gani ɗan nan fa shi ne. So dole kai uba dole ka bada misali na gaskiya, misali mai kyau. Ka zama to cewa kana haƙuri har gara ma ɗayanka su shiga mama mu kana da haƙuri. Dan ni na san gidan da za ka ga ƴaƴan su
suna faɗa gaskiya.
Uban mu na da haƙuri.
Ya kuma
ka ga ba ni ba.
Gaskiya suna faɗa.
So in ba ya haƙurin nan yake yi ba, da wata kila dukan ta yake ma ba za su gama siba. Cewa za su ga uban nan. A ce mu shi ne.
Kuma ku ya mishi baya.
Kuma shi yaro ba wai shi inda zai faɗa ma baka sani. Sai je ma aje ce. Abon mu ba dukan mama mai ke. Ne mun samu irin
haka ana
sai yaro ya ce ai baban mu dukan mamu mai ke ya kumbura mata fuska shi yana faɗa ne labari to amma sauran yara su ma suna koya
haka
to ka kinga an watsa a cikin al'umma kuma abin da ake gudu shi kullum shi yasa muke tsara jan hankali muke tsara jan hankali ƴan uwan mu maza mu tsara haƙuri haƙuri ba ta da iyaka amma haƙuri za mu ta tsara shi ne kawai ba fita
maza mutanen mu an gina duk wannan tattaunawa da ake kai ji akan ne magana mazanne da kuma irin zuciyar da suke yi an ce mu muke bata maza ta kai ga haka din ma haka shin wani mafita kake ganin mace ya kamata ta fara dauka mata da tsarin ta ga hakan ya faru saboda in har aka bari ya ci gaba ko dai ta bata fara haihuwa ko ta fara haihuwa aka fara to kasancewa ƴaƴa akwai ƴaƴa tsakanin zai iya bata musu tarbiyya me ya kamata mace ta yi tun kafin abin ya girmama ya zama da ƴaƴa sun gani ana yi kuma ya tun dauki abin
to kamar yadda dai muka tattauna duka tare akan wannan issue mace ya kamata koyaushe tana da haƙuri ko min yaya ya zama ce gida da ba mace an ce ma ba gida ba ne so mace din ya kasance mace tana da haƙuri komai zai zo da sauƙi kuma ko akwai issue a cikin gida mace bai kamata ta dinga gaya wa yara ba because na san akwai matan da suna influencing yaran su against mahaifinsu don za ki dinga gaya musu wani lokaci ma ba gaskiya ba ki ce babanku ya yi
wato son zuciya
ne babanku ya san sai ki ga kin yi sakin yara na su zama ba sa son mahaifinsu da sauransu ko kuma in akwai bacin rai ki nuna musu cewa akwai bacin rai tsakanin so duk yana affecting yara so in akwai wani abu tsakanin ki da mijin ki kuje dan ki kuje ku sa ku zanna ku yi magana ba zai fi karfin abin da za a iya a sasanta ba ba kuma gidan da za a ci ba a samun miskina
haka
kalin mace da miji ana san amma yanda kai managing ɗinka naka shine zai zama issue
wato naka naka
sai naka yi
kamar da hankali akan
na kamar da hankali akan na kuma kare affecting yara
wato kai dinga shafan rayuwar yara
kare shafi yara
dalla ma dalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655
Madalla masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko daga birnin tarayya Abuja da wa muke magana
Assalamu alaikum
Wa alaikum salam da wa muke magana
Barkan ku da aiki sunana Ashiru ina kiran ku daga Galadima Abuja babban birnin tarayya
To Ashiru yau dai ka ji maudu'in namu akan cin zarafin iyali wanda yake kawo tabarbarewar tarbiya ga yara me zaka ce akai
gaskiya tun zarafin mata gaban yara ba karamin matsala ba sai in mutum yana da matsala da iyalin shi ya kamata duk da za su fuskanci juna su daina tsayawa gaban yara a rika samun wuri ana keɓewa fahimci juna shi da ita gaban yara ana yi wannan abubuwan kuma duk abin da ake suna ɗauka gaskiya ko kaga suna cin zarafin wajen su ma ko kuma dai makamancin haka gaskiya da fatan dai kowa za ya gyara tashi lafiya
To mun gode da wannan kira naka Ashiru sai kuma kiran mu na gaba da wa muke magana
Muhammad kuna magana ne da Muhammad Awul baban yare karamar kuma to cikin jihar Bauchi Najeriya
Muna jinka yau dai ka ji maudu'in nan me zaka ce a kai
Eh wallahi yanzu matan su suke jawa irin wannan abubuwan sai zaki ga mace ga ƴaƴan a gaban ta ga mace ta ba ta da kuma wa iyara zaki dan kusumar dan kaza dan menene a gaban uban dan uban da ya jawo shi dan abin da zai fada ai mu maza da mu matan yin hakuri mai magana baban yare
To mun gode da wannan kira naka daga jihar Nasarawa da wa muke magana
To alhamdulillah kuna tare da mutum na mutane garba salin likita radio na garin Agwa Abun Domin jihar Nasarawa
Muna jinka
A gaskiya game na'am to a game da cin zarafin yaya mata ko kuma zarafi wanda yake inda za a so sa inda so shine samu wato biyayya tsakanin mace da namiji nayi bari na bari shine zai kawo ainihin maslaha tsakanin uwar gida da mai gida kuma man bangaren yaya mata wajibi ne mu iyaye maza da mata mu kare musu haƙƙin su mu dinga cin zarafin su ina gudumu wanda zan bayar kenan da fatan
to mun gode da wannan kira naka daga jihar Niger da wa muke magana
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigobe a Kimba
muna jinka Ibrahim mai wankin hula
to masha Allah abin da nake kira ga ainihin musamman mu mazaje abin da dai kowa sai ne musamman mu musulmai dauki hannunka ko sanda ko ta gurala ka buge mace abin da Allah ya haramta ne ya kamata mu kiyaye da wannan sannan su kuma mata haƙin da Allah ya daura musu na biyayya to su daina girman kai da ainihin jiji da kai to wala da su biyayya tsakanin da Allah domin saboda mafi yawanci mu mazaje wasu ba su da hakuri abinda mutum zai masa zai masa wani zai iya jure wani ba zai iya jure ba dole ya buga ina fatan dan Allah mu zo nan hukubar da ainihin ma da mu suke mana ko lokaci akan abinda Allah ya haramta na dukan mace assalamu alaikum
To mun gode da wannan kira naka Ibrahim mai wankin hula. Da wa muke magana?
Kina assalamu alaikum.
Wa alaikum salam da wa muke magana?
Kina magana da Lawan na Lawan da ke nan kamfanin fate da ke jaji.
Muna jinka a gurguje me zaka ce?
To ala kullu halin da Allah da annabi mutanen mu masu kiran waya sun sha kiraye da Allah wannan fili da kuke ku dan kara mana. Saboda minti 30 ne ku ba mu koda minti 10 ne.
Ta.
Huta lafiya.
To mun gode da wannan kira naka masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyin ku muna godiya. A madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leather Gresham da kuma injiniyar mu ta yau na Shwan da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Hadiza Kyari da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.